Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, ina mana barka da rana a wannan taro na bita na rana daya akan amfani da kafafen zumunta na zamani, musamman ga abin da ya shafi harkokin addinin musulunci, wanda Jubis Social Media Directorate ta jihar Kaduna ta tsara a wannan wuni na ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu 2025 daga wannan wuri da ake cewa Almara Hubs a Kanta Road cikin birnin Kaduna. An ce zan yi magana akan ladabban sabani a social media, amma na za a fara ganin wani rubutu na Larabci. Ina so mu dauke shi a matsayin wata matashiya ga duk abin da zai biyo baya. Wannan rubutun ya dauke da wata nasiha ce takaitacciya da aka ruwaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma. Yayi wannan wasiya ga wani dalibinsa mai suna Wabra ibn Abdurrahman, kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya hakaito, kafin shi kuma al-Imam Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin littafinsa mai suna Tarihu Madinati Dimashqa. Yake cewa Ibn Abbas ya ce da dalibin nan nasa, la takallamanna fi ma la ya'nik, ce kar ka sake kai magana akan abin da bai shafe ka ba. Fa innahu fadlun, yace domin azarbabi ne, shiga sharba shanu ne. Wala amuna alayka fihi alwizr, kuma ina ji maka tsoron zai wuya kai magana akan abin da baka sani ba, kuma ka tashi baka dauki zinubi ba, zai wahala. Wala takallamanna fi ma ya'nik, yace haka nan kuma abin da ya shafe ka shi ma kai magana akan sa. Hatta tara lahu mawdi'an, har sai kaga inda ya dace da sanda ya dace da mutanen da ya dace kai magana da su akan ma abin da ya shafe ka. Yace faruba mutakallimin kat takallama bil haqq fi ghairi mawdi'ihi fa anat, ana samun mai magana da zai magana akan abin da ya ma shafe shi kuma ya faɗi gaskiya, amma saboda mai magana yadda ta dace ba, sai dauki zinubi, shine anat. Illa man khashiya al-anata minkum wala tumari safihan, yace karka sake kai jayayya da wawa. Wala haliman, kar kuma kai jayayya da mutum mai hakuri. Fa innal halima yaglabuk, mai hakuri shine ci nasara kan kai jayayya. Wasafiha yazdari, shi kuma wawa yace mutuncinka. Kaga duka biyun bari baki. Sai ce wala tadhkuran akhaka idza tawara anka illa bi mithli alladhi tuhibbu an yatakallama fika idza tawaraita anhu, yace duk wani dan uwanka musulmi kar kai magana akan shi sai da abin da kai ma zaka so ya irin wannan magana akan ka. Idan ya tashi daga waje in zaka yi magana akan sa, to ka faɗa abin da shi ma in ya faɗi irin sa akan ka ba zaka ji damuwa ba. Wa'amal amala man ya'lam annahu mujzan bil ihsan ma'khudun bil ijram, shi da abin da zaka yi ka dinga yi kana tunanin cewa idan na alkhairi ne akwai lada, idan na sharri ne akwai zinubi, babu cin banza a aikin da kake a duniya, babu wani abu da yake free wanda zai tafi haka bila hisab ko bila saman. Duk abin da kai akwai farashin sa, idan abin alkhairi ne akwai lada, idan abin da ba na alkhairi bane akwai zinubi. Fa qala rajulun indahu, da wani mutum ya ji wannan nasiha sai ya ce yabna Abbas hadha khairun min ashrati ala, yace wannan magana dadin ta yafi a baka dirhami 10,000, kuma ce miliyan 10,000. Sai ya ce fa qala ibn Abbas kalimatun minhu, yace ba wai duka zancen ba, kalma kwaya ɗaya, jumla ɗaya kawai, khairun min ashrati alaf, wato yana mai cewa farashin ma ya wuce da kake tsammani. Ina so mu kalli wannan a matsayin matashiya ta dinga mana ringin akan duk abin da za mu faɗa, ko iyaye ta ka faɗa kawai aka tashi, ina ganin ta isa ta bada sabon da ake nema. Ladabar sabani a social media, wannan matsala za ta kunshi ababe masu zuwa takaitacciyar gabatarwa. Menene sabani? Karin haske akan social media, ladabin sabani a social media wanda shine asalin tukulluman zancen, sai kuma shawarwari ga masu amfani da social media, sai kuma kammalawa. Abu na farko shine gabatarwa. Mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a wani yanayi na zamantakewa da bukatuwa zuwa ga ƴan uwansa mutane. Babu wani mutum da zai rayu shi kadai. Da haka dan adam tun farko da mai isa social being, wato halitta ce da ke bukata zuwa ga ƴan uwansa halittu don su rayu. Yanda ne da wannan taron da muke yi, kowanne a cikin mu shi kadai ne ba zai iya zama ya wannan taron ba. Dole muna bukatan taimakekeniya da junanmu. Muna bukatan wani network, muna bukatan wasu da za su yi jagoranci, muna bukatan wanda za su bada maganganu da masu kowa yana da abin yin sa. Ha kuma din da kaje haka dan adam yake, da dan kasuwa, da likita, da malamin makaranta, da lebura, da sarki, da wanzami, kowa na da bukata izuwa ga dan uwansa. To haka dan adam yake, rayuwarsa ba ta yiwuwa ya rayu shi kadai. Daga na ka samu bukata yi zuwa ga social wato theory, ka'idar rayuwa ta dan adam. Hakanan kuma daga cikin ababen da suke lawazim a cikin wannan mujtama na dan adam akwai sabani. Sabanin nan wata wani future ne na dindindin a cikin da dan adam yake rayuwa. Wato Allah bai yi mutane iri ɗaya ba tun daga halittarsu, ballantana kuma ɗabi'arsu ko halayyarsu. Tun daga halitta da ɗabi'a da halayya ba mai iri ɗaya. Babu wani mutum kwaya ɗaya da ya iri ɗaya da wani mutum. Kowa is unique. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Tirmidhi ya ba mu labarin cewa sanda Allah ya tashi halitta annabi Adam, Allah ya ɗebi ƙasa iri daban-daban duk wanda ka sani. Akwai ƙasa mai wari, akwai mai laushi, akwai mai duwatsu, akwai marmara, akwai baka, akwai fara, akwai mai kyau wanda take fertile, akwai wanda take barren ba ta da amfani. Su aka cakuɗa duka, aka cakuɗa su ga baki ɗaya, sai aka halicci annabi Adam, aka tsakura aka halicci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka kuma ƴaƴanshi suke. Fa minhumul layyinu was-sa'abu, akwai wanda yake mai saukin hali, akwai mai wuyar sha'ani. Wa minhumul abyadu wal aswadu wa baina dhalik, akwai kuma fari, akwai ja, akwai baki, akwai wankan tarwada. Wa minhumul qawiyyu wad dha'ifu wa baina dhalik, akwai mai karfi, akwai mai rauni, akwai tsaka-tsaki. To haka dai ɗan adam wannan asalin halittar muke. Sannan sai kuma a ɗabi'a, zaka ga ɗabi'un mu mabambanta ne. Wani na da saurin fushi, wani na da haƙuri, wani na da yawan magana, wani na da shiru-shiru, wani na da kazallaha, wani na da kamewa, wani na da rowa, wani na da kyauta. To haka ɗabi'a mutum. Haka ko a wajen ibada, wani na da ƙoƙari da dagewa wajen ibada, wani na da kasala, wani na da sadaka, wani na da riƙe hannunsa. Haka muke kowa. To wannan ɗabi'a da halayya idan muka bincika tun wuri, za ta magance mana abubuwa da dama da dama a kwata. Ana nan ana nan sai zamani ya zo mana da wasu sababbin hanyoyin sadarwa da ake kira da social media. Dama can tun da aka yi ɗan adam yana da media, wato yana da hanyoyin isar da saƙo mabambanta. Wanda suka yi karatu a communication studies sun san wannan iri daban-daban. Kowane zamani gwargwadon wayewar kan zamani da gwargwadon bukata, haka kawai da ake da wannan dama ce muka samu a wannan zamanin, wanda magabatan ba su samu. Wataƙila inda sun samu a da'insu, production ɗinsu sai yanin ɗin karamu. Magabatan mu tun daga zamanin sahabbai har zuwa wannan zamanin, kamar shekara 40 ma baya, ba su samu social media ba. Wannan wata ni'ima ce da Allah ya yi mana, wanda wajibi mu gode mai a kanta, kuma mu kiyaye ta. Domin daga cikin gode wa ni'ima akwai kiyaye amfanin ni'imar. Idan Allah ya maka ni'imar dukiya ko ilimi ko sarauta ko ƴaƴa ko fada'aji, wajibi ne ka kare wannan ni'imar, karka salwantar da ita, karka misusing dinta. Saboda social media a matsayin ni'ima take da ya zama wajibi mu killace ta karin misusing dinta. Baya ga haka kuma dole mu faɗa da kalubalen da ke cikin ta. Kamar yadda mai arziki yake faɗa kowa da abin da ke cikin dukiyarsa na tsoron kada ta lalace, kada a cuce shi. Malami yake faɗa kowa da baiwa da Allah mai ta ilimi kada ya faɗa cikin riya ko son zuciya. To haka wajibi ne mu faɗa akan cewa akwai kalubale mai yawa domin sun da abin da ke cikin ta, imma dai akwai tsantsar sharri ko kuma tsantsar alheri. Akwai kuma sharri mai haɗa alheri, akwai kuma alheri mai haɗa da sharri. Wannan shine four features din ta. Akwai abin da tsantsar sharri ne da ka ganshi ka san bai da wani alkhairi. Akwai abin da tsantsar alkhairi. Sani zaka yi hudu da ana tilawa alqurani, alkhairi ne gaba ɗayan sa. Zaka yi hudu da zaka ana zina, sharri ne gaba ɗayan sa, ko ana shan giya, ko ana ilhadi. Akwai kuma alkhairi mai cakuɗa da wani nau'i na sharri a cikin sa. Ko kuma sharri wanda a cikin sa akwai wani abu na alkhairi. Zaka dole sai mun yi wacin da muke yi da ita. Daga cikin kalubale da social media ta kawo shine rubuta wutar sabani da fadada farfajiyar sabani. Dama dan adam kamar yadda muka ji daga cikin future din sa na nature akwai sabani, amma social media ta zo ta bada dama sabani yayi yawa, ta bayyana shi a fili. Abinda da ba za a taba jin labarin shi ba, za a yi sabanin ya wuce lafiya, to yanzu in dai an yi sai an ji. Sannan kuma ta kamba ba sabani, wato abinda kankani ta mai da shi babba, ta kuma ba da damar tsoma bakin waɗanda ba su cancanta tsoma baki ba. A da idan ana sabani a cikin addini ko a cikin ilimi, din da kawai ga maganar malamai ce kawai ragai, ba za ka ji labarin wani wanda ba malami ya sa baki. Za a yi a gama ma, in dai ba cikin littafin ka je ka karanta ba, ba ma za ka san shi. Amma yanzu duk abin da ya faru, kowa na da baki, kuma kowa na da data, kuma kowa zai iya shiga. Nukura ta biyu shine menene sabani. Sabani na nufin bambancin fahimta ko bambancin tunani ko bambancin mahanga. Abu ɗaya ne amma ni na fahimce shi ta dama, ka fahimce shi kuma ta hagu, ko na fahimci fari ne, kai ka fahimci jani, ko na fahimci daidai ne, kai ka fahimci kuskure ne, ko kuma wato mahanga yadda muke kallon sa, angle ɗin da muke kallon sa ya bambanta, ko abin da ke tunani na game da shi. Za a yi abu ɗaya, wani ya ce wannan abin dan Allah kai, wani ya ce ba dan Allah bane, kaga mahangan mu ce. Rai abu kwaya ɗaya, wani ya ce daidai ne, wani ya ce ba daidai bane, mahangan mu ce. Sabani na da matakai iri daban-daban a cikin al'umma. Akwai sabani mafi girma shine sabani tsakanin mabiya addinai. Wasu na bin Allah ɗaya, mu musulmai kenan, wasu kuma sai da ba akwai Allah ɗaya. Wasu ce uku ne, wasu ce komai Allah ne, wasu ce ba Allah ne, babu Allah. Wannan duka sabani ne tsakanin ƴan adam. Sai kuma sabani a cikin gidan musulunci na aqida, tsakanin ƙungiyoyin musulunci su da su, tsakanin jahamiyya da qadariyya da mu'tazila da asha'ira da sauran ƙungiyoyin da ke da gantuwa zuwa ga musulunci. Abubuwan da suke jawo mutane su yi sabani suna da yawa. Da gaskiya akwai kaddara, kaddara ta riga fata. Allah ya riga ya kaddara a cikin hikimar halittarsa sai an yi sabani. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum. Dan haka Allah ya halicce su dan su yi sabanin, ko dan yi musu rama, ko dan duka. To Allah bai yi mutane idan babu sabani ba. Saboda haka duk inda mutane suke sai sun yi wannan abu shine sai sun saba wa junansu. Bayan haka kuma a ilmance a keɓance ana iya samun saɓani saboda rashin dalili ko hujja akan wata mas'ala, wato mas'alar ba ta da dalili yankakke na yankan shakku, babu aya ko hadisi yankakke a kansa. Saboda kowa zai aiki ne da fahimtarsa. Me yasa duk musulmi suka yi cewa sallah za a raka'a huɗu ne,
saboda akwai nasi kaf'i thubut kaf'i dilala.
Amma me yasa suka yi sabani akan sallar ashar raka'a nawa ce, saboda babu yin wancan nasan akai kaf'i thubut kaf'i dilala. Ai san kaf'i thubut amma dilala da ta kaf'iyya,
daga nan sai a samu sabani ko kuma wani ya manta dalilin ko hujjar da ke da cikin matsalar yana da ya manta ko rashin tabbatar dalili ko hujja, wato dalilin bai inganta ba wanda zai yanke hukunci, zai zama zai yanke hukunci a kai. Za ka yi tambayar malami yanzu ana ga mutum malami hukuncin karatun ka haji ranar juma'a, sai wani ya ce sunna, sai wani ya ce a ba sunna ba, sai hadisin bai tabbata ba, hadisin mawqufi, hadisin kaza ne, to sai jarire su ce malamai sun yi sabani. Me yasa malamai suke sabani? Abin da suke sabani shi ne rashin tabbatar dalili ko hujja. Wani kuma fahimtar da malamin yawa hadisin bai fahimci hadisin hujja ne akan wannan matsalar, a gurin shi hadisin ba hujja ba ne. Za ka hadisi daya wani ya hujja da shi akan tabbatar da, wani ya hujja da shi akan kora abu. Kallin kawo misalin matsalar la nusalli yana adukul asr illa fi bani quraiza, wasu abin da ba da hadisi suke sallah anya, wasu abin da shi suke cikin sallah sai da suke, saboda kowa hujja da yake. Akwai kuma hujjar cewa dalilai suna kawo, akwai dalilai da wani sai ga suna kawo saboda haka sai ya saba a cikin fahimtar sa, wani kuma ya gaba sa wannan karar sai su yi sabani. Wani ya ce hadisan da suka zo akan magana game da kaza sun saba wa juna, da haka shi bai fatawa da shi ba. Wani kuma sai ga sun kai ai fatawa da su. Sai kuma bambancin wato tafawut wajen ƙarfin ilimin mutane, wani ilimin shi ya kai ya idrakin matsalar ya warwarta, wani kuma ilimin shi da kaiwa amma kuma ya shiga. Kuda ka dole magana da mai karfin ilimi zai yi ta bambanta da magana wanda karfin ilimin shi da kai aka, sai a ce sun yi sabani. Irin wannan sabanin ne malamin mara albani gari Allah ya gafarta mishi, ke cewa ba sabani ba ne, wani dai ya yi magana wani ya mai rashin kuɗi, malami ya yi magana akan karfin ilimin sa wanda ilimin shi bai kai ba ya sa baki ya mai rashin kuɗi. Akwai kuma aiki da zahirin nasi, wani ya karbi zahirin nasi ya yi dushi, wani kuma sai da mashi ba da istinbati a cikin nasu shi bai kalli zahirin sa ba. Misali wanda zai ce in ka ci ko ka sha da mantuwa a Ramadana kada ka rama, shi ne da zahiri annabi ne ba da ya yi da zahiri. Sai da wani kuma malami ne shi ma shi kuma ya ce ka rama, shi kuma ya ce a saboda sabbin zuriya cikin da kaga sun yi sabon yanzu ba mana tarjihin wane ba ne, muna ba da misali ne kawai a kici. Bambancin gari ko mazhaba ko zamani yana jawo sabani, wani ya yi magana ne a zamaninsu ko a irin garinsu ko a mazhabinsu. A mazhabar Hanabila misali, idan kai masubuki ne, idan liman ya sallama ɗaya in ka miƙe baka tsaya da yayi ta biyu ba, sai su ce sallar ka ta lalace sai ka saki wannan nafila ce sai ka saki wata, saboda mazhabin Hanabila ne. Da kan wani ya ga kai a Makka sai ce maka ke ai salata ne. Mu kuma nan Malikiya ne, su kuma Malikiya sun ce wannan tahlil na farko ko kai tusa a bayan salata ne, idan kai ake sallama ta farko, idan kai tusa a lokacin sallar ka ta cika ba matsala, in ka fasa kai magana ba komai. Haka bambancin mazhaba, bambancin gari, fatawar da za a bayar wata kila a Kaduna ba ce ne da fatawar za a bayar a Lagos ba, game da wani abu da ya shafi rayuwa ko tarbiyya ko kaza ko kaza, sai mai fatawa yake cikin matsala sosai. Dundun sai ya kalli auda, ta haka nan bambancin zamani, wata fatawa an bayar ta a zamanin da ya gabata shekara 30 ko 40 bayan ko 50 ko 100 yanzu ba ta da relevance. Wani ba ta da rarrabar su ba a bukatar ta, ko kuma an gano ilimin da ya wuce wannan. So da wanda ya magana a wancan zamanin da wanda ya a wannan zamanin ta da jika ce a isa ba, da sauransu suna da yawa da zai yi a ita kawo su. Waɗannan sabbin da aka fata a baya sabu ba ne na ɗabi'a daidaitacciya ba zai buka ba ne, haka Allah ya rayuwa mu. sannan bayan su abu kuma wasu sabubba wanda su kuma na dabi'a ne karkatacciya wato wasu matsaloli da suke jawo sabani wanda bai kamata su jawo ba ga su daga ciki akwai san zuciya tana ga mutum ya saba wa abinda aka san da ta'assubanci na mazhaba ko na gari ko na kabila san asali san asali shi ne neman shahara neman shahara neman wannan ba a ce shi ba khalifa man sharra shirka da girman kai girman kai da shi ne kin gaskiya da rike mutum wannan ne sai fa sannan jahili da rike malamai ta'alu kin ya sai rike malamai a hadisi ba malamai bane da aka dole taba malamai suna magana shi kuma da cewa haka ba akwai hasada wanda cuta ce mummuna daga cikin cutukan da Allah ya jira su kan adam ne wanda da Allah ya warkar da shi cuta hasada to ya gode wa Allah sosai mu ko cuta ce da wahala ma ba akwai kuma tsoron rasa mabiya ko wanda zai sabani ne ko saboda in yayi shiru za a kwace mishi daliban shi ko followers din sa sai kuma saurin bayar da fatawa akan sababbin matsaloli na wazi da zarar wani abu ya faru kafin ka bayyana shi ko gaba da fatawa baka taba jin labarin zamu da kike cewa Qur'ani convention ba wata gida sai da aka faɗa a cikin sati take na maka da fatawa kai ko baka kuma kai mu academics da kuma kai ni cewa review ka je karanta previous literatures ne aka rubuta akai ko ka tafi field ka je ka collect data kafin kai magana amma mun zuba haka bane kowa da ya ji abin da ya faru yau to a yau din nan yana da zai sa cewa akwai live karbe ku ko da a ce daga yanzu aka fi hukun jin karatu zai dai kai karanta abin da ya kamata kafin ya magana kafin na rubuta thesis ina na PhD so ba dole sai dai ba na aiki sai na karanta article guda ɗaya shi biyu wanda suka shafi field din kawai waɗannan wani site reading ne kawai daga nan fara saka wannan gilashin to a garin karatun abu mafi girma shine ya become humble za ka raina kanka za ka raina abin da ka sani kuma za ka iya bakinka to sai wannan ya taimaka masa ya kurakure shi karanci a cikin abin da za ka faɗa kuma gangancinka zai rabu sosai za ka sabe wa kanka ganganci mai yawa san cewa lallai akwai karatu a gaba eh akwai lokaci da na rubuta wani seminar akan almajiranci a bauchi muke presentin din sa kamar shekara da kake na gani ko wallahi na ji tsoron abin da na gani na rubutu a kai ban taba yin wani rubutu a kai ba sai na fara bincike haka nayi kamar sati ina bin abin nan mawaƙe database ina neman articles sai na ga articles kala kala yanzu aka iya neman su wanda aka yi researches da aka yi akan almajiri sun bani su da wanda yan Najeriya suka yi da wanda aka yi a kasashen waje da wanda gwamnatocin arewa musamman jihar Kano da jihar Yobe suka ba da aiki suka kafa kwamitoci aka yi research sai na ga ba wani abu sabo da zan iya faɗi sai dai kawai kuma abin da suka faɗi iya abin da nake duk abin da za ka yi tunani an riga yi statistics ne data collection ne na yawan almajirai da yawan makarantu tarihi ne problems ɗin solutions da aka yi ƙoƙarin a kawo duka wallahi akwai babu wani abu sabo da za ka faɗa amma gari ba ma iya yin waɗannan abubuwan kawai magana muna so ne magana a ji mu a gan mu to shine saurin bada fatawa akan sababbin matsaloli baka taɓa yin karatu a kawo ba baka da background a kansa ba fil ɗinka ba ne amma kana so kai magana a kai Allah ya kyauta sai kuma ita kanta social media ita ma ta cikin sababbin sabani daga cikin sababbin akwai social media ita kanta hukumar ci magana ba ita kan da mutum da yake magana ita ma kamar da hasala da karanci da yake shiga sharafa da sai ke wani yake da sabar ita kan ta social media wajen da yake shi saboda social media ita ba ta ba feedback da idan ai idan kai mutum ko kai magana ko kai video wani zai iya comment shine feedback ko ita ba da daman manipulations na abubuwa ita ba da daman live streaming ko live abin da chat duk wannan wanda da ba a yi shi ita ba da damar malamin da da baka isa ka gan shi ko ka san shi ko ka zai yi ba idan kana iya ganin sa a page sa ko a mawkin sa kuma zaka iya magana da shi zaka yi samun number 1 yanzu misali ni a kalkajar da duna kai kuma da waye na saka malam gumero Allah ya gafarta mishi 1992 na yi shi sora da waye na sa abu da amma Allah ban taba zuwa kusa da shi haka sai dai labari kuma kai shi a TV kuma za a yi sora yana da wani kwanciya a idona har yau ina ce malam Abubakar kuma da jin wani babban mutum limamin masallacin sanin abin da danja malam sanin guri anan bai san zuwa tun muna yan yara amma mutum ko shin an bishi in ba daga bayan nan ba ka yana mana kwarci babu da zai fada magana in ce zan zanta kamar yanzu wannan malami ne ke da irin wannan kwarci duk girman malami yanzu da bunƙasa sa kana gudu social media kan zaka ji bidin saka ga wani dan tafiki wani wanda ba a san kowaye ba yana masa rashin kuɗi wani wanda bai da identity kwata-kwata in banda wannan account din nasa na Facebook ku zaba da wannan damar ta ba da damar mas'aloli wanda suke na khawazi ne an kawo su kan social media akwai ma akwai masayin da ilimin da kwata-kwata ba su shafi ga maganar mutane ba ya kamata za a karantar da su kada a yi live streaming da su kada a yaɗa su yaɗa da ba da suke wurin su haka ne al misali yanzu matsalar makomar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba matsala ce ta karatun ga maganar mutane misali ni yanzu nake karamin dalibi na san wannan matsalar tun 1991 nayi karatun sahih bukhari a kun malami na san ta kai ma kai karatu ka san ta ba sabuwa bace to amma da aka zo aka kawo ta kan social media akwai kowa a wajen wanda da wanda ya kamata ya yi da wanda bai kamata ba da wanda kan mai da shi ta kamata ya kai da wanda bai kamata ba sai a yi sati uku ana magana akai ana ta tsine wa juna ana tumba juna da kafirci ko da kyan annabi ko da karanta hadisi da makamantar su bari mu tafi abu masu amfani da social media a Najeriya yanzu an ce sun haura mutum miliyan 36 da wajen mutum 750,000 wannan ba karamin lamba ba su Najeriya ka daga cikin leading kasashe masu amfani da social media a Afirka WhatsApp ya fi kowa yawan masu amfani da shi daga nan sai Facebook sai YouTube sai Instagram da sauransu ana amfani da social media content na addini a Najeriya social media yana kan gaba da duk wani content wato content na entertainment ko content na news ko content na finance ko duk wani content da ka sani content din addini musulunci na gaba da shi don za ka yi dauka cewa wata kila a Kaduna din da akwai masallatai na juma'a kamar guda 12 misali ko 15 ko 20 to kowanne suna live on juma'a su ba haka bane akwai masallacin da yau sauran da ba a yi live din juma'a sannan kowanne masallaci a kalla wata kila akwai 30 awa daya a mako tsakanin magariba da isha za a yi live din sa sai ka muna da masallatai guda 20 muna da hutuba guda 20 muna da karatu guda 20 a mako guda muna da content guda 40 ka ga mun wani ne zirin da yake yin episode 40 a mako bai isa ba so da content na addini ya kowanne yawa kuma me yasa impact din shi bai kai abin da ake tsammani za ka fi kwaya da ra'ayi daga wani kamfani a Kano ko Jos ko Kaduna episode din da za su yi a mako shi za a yi sati guda ana shine ke creating new content na wannan sati ko wata babbar gasar kwallo ko wata karawa tsakanin wasu manyan kungiyoyin kwallon sama amma mun zuba da wani malami zai zuba ilimi ko karatun da zai yi cikin Bukhari ko Muslim ko ya misali yana ko ita ba tauri ba za a ji labari me za a ji labari shi ne idan ya yi wani controversy idan ya yi wata magana da bata dace ba ko ya yi ashariya ko ya sauka daga shanda kaɗan ko ya yi magana akan wani shugaba to wani shi za a ji labari wato negative impact za a ji labari wannan abin da shi mai faɗa ne da su zai fi social media ne Allah ya fi musu don mu gaba da akwai yawan karatuka na addini karatuka na da'awa da sauransu a ce lokaci ya yi kuma asali ne shafai da biyar aka bani kuma in that content na yi wannan rubutu ba sai rami da malam Umar da malam Kiyowa bari mu tsallaka zuwa asalin mu'min na jubba wajibi ne mu sa ikhlasi da tsoron Allah cikin duk abin da muke yi a rayuwar mu ta daban ilimi da rayuwar malamai idan ma ikhlasi ya zama sheki jam zai karkashe kaifin barna da yawa sannan dama ka sa wa ranka cewa dole kai sabani da mutane saboda yadda mun nasu da yadda za su ga bai da za a yi komai da kake yi wa kowa wani kawai haka nan tsarin ka bai mishi ba sannan kuma mu dinga tana yan uwantaka ta imani wanda lazu mutum shi ne wujurin mu nasiha ba mu ci mutum shi wujurin mu kuma ayyar wujurin mu kuma mu guje da amfani da kalmomi da suka saba wa harshen ilimi a wajen rabi dole za a yi mutum rabi idan ya kuskure amma ba a amfani da kalmomi na cin mutum shi ce jahili daƙiƙi wawa wanda yake kaza ko a sifar ce gajeren nan ko dogon nan ko siririn nan ko mai kiban nan ko yare kaza din nan da irin waɗannan jahili daƙiƙi ne ba abin da ya san jahili ne da rigar malamai ko faɗin wani abu da bai da alaƙa da shi ce mai giɗi ko mara gemu ko mai gemu da yawa ko mai katon kai ko mai yina wanda bai da alaƙa da ilimi sannan a dole ne karani ya san girman babba babba kuma ya girma kansa kuma a guje tsawo baki ga abin da baka baka da masaniya cikakkiya a kai mun faɗi wannan a baya a dinga tuna cewa da abin da kake faɗa ko ake rubuta wa mala'iku suna taskace shi kuma za a tafi ka sannan masu magana kan addini su san matsayinsu ta fuskar cancantar sa baki a cikin matsaloli akwai matsalar da ta fi ƙarfin ka kai ana buƙatar fatawa ce jama'iyya ta malamai da yawa ba fatawa fardiya ba sannan hukunci da zato wajibi a guje shi da hukunci akan niyoyin mutane sai ka ji mutum ya ce wani ba dan Allah yake wani gaya maka ba dan Allah yake wannan a cikin zuciya yake Allah ne ya san ko dan Allah yake ko ba dan Allah yake samun yadda mutane abu ne mai da ba zai yi ba to kakka da faci neman yadda suka da faci neman yadda Allah kawai sai shawarwari su ne karshe ina so mutane su dauka social media kamar kasuwa ce ko kuma ka ce kamar bandaki wato da kasuwa da bandaki ba a zuwa sai da bukata duk kyan bandakin ka bai da zai a zo neman ka ce kana zo na bandaki dole sai da ganka a falo ko a wani waje haka kasuwa wanda ka gaje kasuwa yana da abin yi wannan iya zama a nan Kaduna ya shekara bai shiga kasuwa ba duk da abin yi cikin ta gidan shaidan ci ko a tattaunawa ilimi ana yin ta ne a farfajiyar ilimi cikin harshen ilimi tare da ladabban ilimi wannan zan sani da kullane ya kamata a ga alamar in ana magana ta ilimi a ga da ilimi ai da hujjoji akwai language na ilimi wanda yake sananne ne ga masu ilimi akwai kuma tsari da wurin da ya kamata a tattauna in ba wurin bane ke bai kamata a yi ba sannan a dinga takara dan da damar da social media ta bai wa mutane dan an baka dama kana da waya smartphone kana da data kana da account a Facebook ko Twitter ko Instagram to wannan bai nufin shikenan ka zama daidai da sauran mutane da kake gani a ciki a cikin wurin nan akwai iyaye akwai kakanni akwai malamai akwai masana akwai wanda kika san inda ba social media ba kai san gashi ba ka dauka dai kuke da su ka san matsayinka kuma ba kowace magana zaka sa baki ba sai ta zace ka sa baki akwai wanda wani ya riga ya wakilce ka akwai wanda ba magana ka bace akwai wanda magana ce ta manya to kaman manya su a ƙarshe abin da ke gani social media a Najeriya tana buƙatar regulation daga wajen gwamnati ni ina advocating for wannan dan ina faɗa kuma na gara fara bai kamata a bar activity social media a ce kawai is personal sai in kai ne kaga an maka wani abu da ba daidai ba ka tafi hukuma ya kamata hukuma ta sa dokoki da suka shafi wato social media kamar yadda misali titina da muke bi ai da rayuwar muke bi da ababen hawa amma akwai dokoki kuma idan kai hatsari hukuma tana ta cewa kai ya kamata a ce akwai wannan ta social media sannan akwai hanyar da ake wurin matsala ba dole sai an yi live ko an yi radio ba akwai su a neme su to bukatar shi ya tare da ka ire iren waɗannan da wanda suka kuma wannan fadi don ƙara wa juna sani da horaswa da sanin makamin aiki ga masu amfani da social media
wannan kuma ita ma wata nasiha ce a karshe a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kar ku dinga jayayya da game da alqur'ani kar ku dinga karanta littafin Allah wani shi da wani sa zaka yi samu mu'mini ya magana da qur'ani amma ya kasa ga hujja zaka yi samu kuma nafiki ya magana kan qur'ani kuma ga hujja zaka bai nufin gaskiya yake ba eh dan ciki da wannan magana ta Muhammadi yake cewa almira'u fil ilmi yukattil kalb wa yurithud dakhal jayayya a cikin ilimi ba abin da ke gadarwa illa taurin rai ta busar da zuciya sannan kuma ta jawo gaba iri daban-daban wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.